بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وفروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنواء فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديكا يبود قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكو مي مهل السمو wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin litinin a 8 ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina da shekara 2445 wanda ya daidai da 18 ga watan Maris shekara ta 2024 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara hada mu a wannan cibiya wacce aka fi sani da Alhaji Halilu Dangiya Community Center wacce take nan Dogire Yola jihar Adamawa domin ci gaba da raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ibadojin da Allah yake so ya yarda da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da ayyukanmu Allah muke roƙo duk wani alkhairi da albarka da kake ba bayinka da kake ba bayinka waɗanda suka haɗu suka taru a ɗaya daga cikin masallacanka domin fahimtar Qur'ani da karanta shi ya Allah ka ba mu ya Allah ka ambaci wannan majalisin namu a fadarka mai daraja mai tsarki ba dan halinmu ba sai dan karamcinka da rahmarka da tausayinka Allahumma amin idan ba manta ba a majalisin da ya gabata mun koro bayanai waɗanda suke da alaka da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas da kuma ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين waɗannan ayoyin guda biyu kamar yadda muke iya tunowa sun zo bayan misali ne na musamman wanda Allah subhanahu wata'ala ya buga domin kwakwalan masu hangen nesa da imani da tsarkin tunani su yi kokarin kauce masiffantuwa da irin wannan mummunar siffar wacce wasu daga cikin Yahudawa suka siffanta da ita na kasancewa ga rayuwa a tsakiyar teku amma ga tsananin kishi ga dakon kayan abinci amma ga yunwa za ta kashe mutum ga mutum yana rayuwa kewaye da shi a duniyar ilimi da abin da zai ilmantar da shi ya fahimci littafin Allah da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallama amma har yanzu kwakwalwar da zuciyar a cika su da wani datti da duk wani abin da yake cin karo da Qur'ani da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam mun ambaci cewa kamar yadda Yahudawa lokacin da suka juya ma abin da Allah ya saukar musu na At-Taura da abin da ta kunsa suka juya ma wannan alkhairi da wannan hasken baya to haka duk wanda sai aka kwatanta su da jaki wanda yake daukan yake dakon kayan litattafai amma bai amfanuwa da ilimin da ke cikin litattafan to haka misalin yake a yau da gobe da jibi duk wanda hasken Qur'ani da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallama suka zo mai amma yake haskakuwa da su yake amfani da su to da shi da wancan jakin mai daukan kayan telefon babu bambanci hasalima shi lamarin jaki kila ya zama akwai wani lififi a ciki tunda shi ba za a yi mai hisabi akan da kwande ne ba amma shi wannan bawon Allah da ya juya ma Qur'ani da sunnar manzara masu salama baya akwai hisabi akan shi muka ambaci ɗayan misalin na kare wanda muni ya kai muni lalacewa ta kai lalacewa a ce mutum an kwatanta shi da kare wanda ɗaya ne daga cikin dabbobin da ake aibatawa ake muzanta musu wasu daga cikin siffofinsu har malamai masu hikima suke cewa lafazin fa atba'ahu shaytan ya nuna cewa gashi nan yana ta tafiya hasken Qur'ani ko hasken ayoyin Allah da Allah ya saukar fitilla ce da za ta haskaka masa hanyarsa bai kamata ya yi jinkiri wajen tafiya ba to amma da ya yi jinkiri ya ki sauri ya tsaya yana waigen shaitan to har shaitan ya zo ya cin masa wanda wannan shine abin da yake faruwa tsakanin barewa da kare kowa ya san irin gudun barewa ko a Hausa ana cewa gudu kamar barewa ko gudu kamar barewa to amma ya ake yi ko me yake faruwa kare ya zo ya farauci barewa har ya kama sa kun san me yake sa kare yake iya kama barewa duk da kuma tafi shi gudu ita yadda take gudu ma ba kowane kofatanta yake taba kasa ba shi kuma kare yana buƙatar kafafuwansa suna taba kasa domin ya ƙara samun support da ƙarfi to amma me yake faruwa abinda wanda Allah ya sanar da shi ayoyinsa yake yi ya waiwaya ya kallo shaiɗan ya ɗan shagala da shaiɗan na wani lokaci wannan distraction ɗin da ake samu ma'ana tsinkewar alaƙa tsakaninsa da ayoyin Allah na wani lokaci ya tsaya ya waiwayi shaiɗan to shi ya sa shaiɗan yake samun dama har ya cin masa shi ne abinda yake samun barewa duk da gudunta sai ta tsaya ta waiwaya ta ga wai meye tazara tsakanina da karen nan da yake binta to wajen waiwayawar kila sai ta hango wani abin da ya ba ta sha'awa sai ta tsaya kallon shi kafin ka ce kwabo sai ta ji makogaranta ko makoshinta a tsakanin haƙoran kai me yin saƙo a nan shi ne saƙon shi ne idan ka fahimci hanyar gaskiya ta Qur'ani da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kar ka yadda da wani abin da zai kawo maka zai rage maka tafiyarka ko zai yamutsa maka hazanka hazo ko kuma ya sanya maka jinkiri a kai riko da Qur'ani da sunna mutuka raba kana tafiya babu kallon wani abin da zai zo ya dakile maka tafiya ko ya rage maka sauri wanda wannan kuma yana tabbatar da cewa akan tafarkinka na sunna ko riko da Qur'ani tabbas akwai abubuwa masu zamiyarwa akwai abubuwa masu shagaltarwa dole ka yi tsayuwar daka domin kada a samu zamewa ko kuma a samu shagala da ruduwa da duk abin da zai kawo maka matsala Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya ce kul ya ayyuhal ladina hadu akramaka Allah
أبدا بما قدمت أيديكم
bayanai gamsassu sun gabata akan waɗannan ayoyi guda biyu wanda muka ambaci cewa wannan ayar ta qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum daga cikin dalilan saukanta shine lokacin da yahudawa dama su iyayen fariya ne da nuna isa da kasaita saboda sun raina kowa suna ganin kowa bai da daraja to daga cikin abin da suke alfahari da shi shine cewa su makusantan Allah ne sunan musamman ne su masu tsarki ne kai kasar da aka halicce su ma daban take ba irin sauran kasar da aka halicce sauran ayyuhan nasu to sai Allah subhanahu wataala yace inda gaske ne kuna da wannan matsayin kuna da wannan martaba kuna da wani tagomashi na musamman da yake jiran ku a wajen Allah idan kun koma gare shi to ga fili ga mai doki ku yi sauri ku yi burin ku dawo waje na din mana dan ku ga abin da yake jiran ku abin da ba a samu ba kenan kuma ba za a samu ba da yahude wanda bai imani ba wanda ya raba gari da attaura da injila da qur'ani a ce gashi yayi burin ya mutu domin tunanin cewa yana da wani matsayi na musamman a wajen Allah hasali ma sai zukatansa da aka cika su da razani da furgici a duk wani abu da ya motsi a gabansu furgita su yake ko a fagen fama duk wani farmakin da za su kawo wa muminai da musulmai suna kawo farmakin ne a zahiri suna da shiri amma a cikin zukatansu zukatan suke da furgici da ɗimaucewa da furgicewa la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i jidar ko aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta haka suke a furgice suke daga cikin fa'idojin wannan ayar ta in za'amtum annakum awliya'u lillah daga cikin manyan fa'idoji gare mu fa'ida mai muhimmanci wacce take nuna cewa Allah baya son mutumin da yake tsarkake kanshi Allah baya son mutumin da zai rika ganin shi daban ne a cikin mutane ya rika ma mutane sauran jama'a kallon uku ahu yana ganin su ba kowa bane tsarkacewa ta wajen alaka da Allah din yana ganin yana kalloli yana azumi yana sai rika ganin kowa kaman dan iska ne kowa dan duniya ne kowa lalatacce ne kowa daban yake to kowa bai hau kan tafarkin tsarki ba shine yake daban shine yake kan hanyar tsira hanyar dacewa kowa ba haka yake wannan kudirin ya tabbata a cikin zuciya har ya zo ya zama ana yin furuci da shi ko kuma aiki ne da kullun yana nunawa wanda wannan ba daidai bane fala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa kada ku rika tsarkake kawunan ku inji Allah Allah shine masanin tsarkaka kirtaka daga cikin bayinsa yau dinnan kai da kake sallah kai da kai shekara 40 ko 50 kana azumi kai sadaka kai umara kai hajji idan da za a tsare ka a ce maka Allah gafarta mala nuna mana wani aikin ka da ta tabbatar Allah ya karba zaka nuna to ta yaya zaka rika sauran mutane kallon uku a kana tsaya faɗa kana ganin su ba su da imani mujirmai ne kaza ba ka da wannan ba za ka iya nuna wata ibada ta ce wannan an karɓa ba yanayi ɗaya ne ko biyu kawai za ka samu yaƙini cewa an karɓa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce malam wane sahabi kenan Allah ya karɓi ibadarka ta jiya Allah ya yi godiya ga aikin da kuka yi jiya da kai da matarka na sahabi sahabbai masu bakoko haka an yi stamp an karɓa ko kuma aya ta sako a yi tilawar a ce kaza kaza wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a wa la sawfa yarda qam an yistam aikin abubakar an karba ko kuma sahabban da suke bai'atul ridwan وجم مبايع لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا تام أنكر فكي إنا تام إنا سبنيتا إنا بابو فوان ديك حكا وانا سينا ينهين إبادو جنسا كان جنياتك وانا تدومي كارفي وانا ذيرك جنين سوا وانا دوانا اندوني عن إباسة وتدردى وجن الله Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan da ya koye wani aiki zaka yi akarba ko wani aiki kake yi aka karba sannan ya koye suwaye bayin sa masu tsarki a wajen sa sai dai ya sanya alamomi ya bayyana hanyar gaskiya waɗanda suka alamanci da waɗannan alamomin ana kyautata musu zato waɗanda suka bi wannan tafarkin na ruko da Qur'ani da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama da aiki da su da ciro su daga duniyar ilimi zuwa duniyar aiki tabbas ana kyautata musu zato ba za ka kamanta shi da wanda kana gani ya kama kofin giya ba ko kuma yana aikin asha ko wani aikin badala ba to amma duka yana babin kyautar zato ne da kuma roƙon Allah ya tabbatar da kai akan gaskiyar da ta bayyana cewa kana kai ina fata mun gane wannan na daga cikin manya-manyan fa'idojin wannan aya ta in za'amtum annakum awliya'u lillahi qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin Allah yace wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim har abada wadannan mujriman wadannan kafiran wadannan wadanda ba su imani ba ba za su taba burin mutuwa ba me yasa bima qaddamat aydihim saboda abinda ayi hannayensu suka aikata shin duk wani aikin da kai da hannu kai to me yasa ake cewa bima qaddamat aydihim wannan yana daga cikin lafazza na larabawa da suke amfani da shi na balaga da fasahar zance saboda aiki shine saboda hannu shine so da yawa idan yayi aiki yake nuna karamcin mutum yake nuna dattakonsa da mutuncin sa kamar yadda ake amfani da hannu kuma yin wajen yin abin da bai kamata ba to kasancewar ayyuka na karamci da mutunci so da yawa suna fitowa ne daga aikin hannu tun daga ibadoji ne tasbihi zikiri da hannu misali zuwa miƙawa kyauta misali da sauransu jarumtaka ɗaukaka kalmar Allah daga takobi a fagen fama duka da hannu ake ba da ƙafa ba misali duk da ƙafa tana ba da support tana ba da ƙarfi to sai aka tattaro ayyukan kawai sai aka danganta su zuwa ga hannu duk da cewa wani aikin da ido aka yi an kalli abinda bai halatta ba duk da dai wani aikin da ƙafa aka yi aka taka inda Allah bai so a taka duk da wani aikin da harshe aka yi aka yi furuci da kalmar da Allah bai so aka yi ƙarya aka yi fasadi a bayan ƙasa duk da aikin da wani ɓangare ne na jiki aka yi ba hannu ne ya yi ba to amma kuma shi hannu yana da wani tasiri ko yaya ne hakan da za ka yi kawai kai tafiya ko da ba da shi aka yi aikin ba ai ya baka support ya karfafe ka ya karfafa jikinka wannan lafazin na wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim yana ba da martani ko yana mayar da martani ga wasu waɗanda kuma za su shagalci da abin da muka ambata ɗazu-ɗazu da in akan in za'amtum annakum awliya'u lillah in ba ku manta ba mun ambaci cewa wani ayar da ta gabata tana nuna kuskuren wanda zai tsarkake kanshi ya ce shi ai yana kan gaskiya yana kan kaza saboda haka ya fi wani da wani to Allah ya san zukatan mutane akwai wanda da ya ji haka zai ce ai kun gani ba wai yawan sallah bane ba wai sanya hijabi bane ba yawan kaza a'a to bima qaddamat aydihim in ka ce haka to aikin ka kuma kar ya zama contrary ya zama yana warware abin da kuma kake faɗa mun fahimta wannan fa'ida ce da take da alaka da ayar da ta gabata saboda haka kada wani yazo ya ce maka ah kai kana ta sallah jami'i kana ta kasa ai algafarta malam ba yawan sallah bane yardar Allah ne ah to yardar Allah daga ina ake samun ta daga yawan sallah ah ai abun ba a physical appearance bane ba wai din sa hijabi bane ba kaza waye yace a sa hijabi to ashe abun da sanya hijabi yake mun fahimta wannan yana da cin waƙe-waƙen shaydan na wannan zamanin sha abun ai a zuciya kai imani a zuciya ne sai da gaske ne imani a zuciya ne sai dai imanin da ya cika ya tumbatsa ko zuciyar da ta cika ta tumbatsa da imani to ana aman imanin ya fito a gabai a gani kuma wannan yake nuna jawuwar da gaban zaki zuwa ga umarnin Allah su yi abin da Allah yake so daga cikin abin da Allah yake so warkahu ma'ar rakiin daga cikin abin da Allah yake so wa kunu ma'as sadiqin daga cikin abin da Allah yake so wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihim su sanya hijabi saboda haka ababin imani kuskure ne raba abinda zuciya take dauke da shi da aiki ta bangaren yau da ku ayyukan yau da kullum yau da kullun gobe da jibi da gata da citta da koma ne ta ce a'a abinda zuciya ta take dauke da shi daban kuma abinda nike aikatawa daban a'a tasirin abinda zuciyarka ta kunsa shi yake fitowa a harshenka shi yake fitowa a idanka shi yake fitowa a hannunka shi yake fitowa a gabanka mun fahimta mu gane wannan da kyau yana da muhimmanci kuma yana daga cikin abubuwan da a wannan zamanin ake amfani da su wajen kawo tarnaki ga masu imani ko waɗanda suka ce sun zaɓi tafarkin Allah shi za su bi sha abun aidillalabi ne cikin duhu ai ana dai tafiya ne sai goban an je wajen Allah za a san wanda yake daidai ƙarya ne imani da Allah da bin sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sun wuce wai sai a lahira ne Allah zai bayyana wace hanya ce ta gaskiya ai ba haka abun yake ba duka aita Allah ya aiko da manzo ya shekara 23 yana tilawar ayoyi ya zauna tare da sahabbai ya musu sharhi sahabbai su je jihadi a daukaka kalmar Allah a karkashe wasu ai kaza har yanzu hanyar ba ta bayyana ba manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laili haka na hari hala ya zai wa ana illa halik na barku akan wani tafarki fari fes fari fes shi ma yana kaskasuwa daga wannan harshen na tafarkin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ma'ana fari duk farinsa yana samo fari ne da haske daga tafarkin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kai ka ce ba a san wani fari ba sai farin wannan hanyar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu sai kuma wani ya zo ya ce ai har yanzu dai lalube ake cikin duhu har yanzu dai sai an je gaban Allah har yanzu imani a cikin zuciya ne har yanzu dai a'a ba haka abun yake mun fahimta kuma waƙi na yau da kullun na rayuwa yana ƙaryata wannan kai ka taba ganin mutumin da yake da lafiya a jiki da karsashi aka zo aka ce da Allah wane daga littafin nan sai wannan ya daga wancan ma ya daga shi kuma wanda yace yana da karfin nan yace wallahi ba zan iya ba ba sai na daga ba aka ce me yace kuma ina da karfi me yasa a'a ai abun ba a zahiri bane ba iya daga littafin bane abun da nake ji a jikina ne haba Allah gafarta malam tunda kana ji a jikinka ka daga mana littafi mu gane kana da karfi mun fahimta kaga wannan abu ne na yau da kullum fitilla ce a ce gata ai tafi kowace fitilla haske gashi kaza da sauransu amma kuma ba ta bada haske a ce a zahiri ne in ka ganta ai haka take karka damu koda hasken bai fito ba a'a inda gaske ne an ce ana biki a gidan sukare sai gani a kas sai ya ga kashi gaba zai mu kudi da arewa sannan zai fahimci lalle ana biki mun fahimta saboda haka mu gane wannan da kyau Allah subhanahu wa ta'ala da ya umarce ka da imani shi ne ya umarce ka da ayyukan da suke nuna imani mun fahimta Allah da ya umarce ka da imani shi ne kuma ya umarce ka da aikata ayyukan da suke nuna imani sadaka ya ce kai imani sai ya ce kai sallah kuma kai sallar jami'i kada ka ce ai ba sai nazo masallaci ba ina yi a'a wanda yace kai imani shi yace kai sallar jami'i wanda yace kaza shi yace kaza wanda yace kaza shi yace kaza saboda haka kar a bambanta tsakanin kaza da kaza kaza da kaza din mabubugar su dai ne mun fahimta mu gane wannan karatun da kyau yana da muhimmanci wala yatamannunahu abadan bima qaddamat aydihim wannan lafazin yana nuna cewa duk mutumin da ya dinga aikata aikin asha ya dinga fito na fito da Allah ya dinga saban Allah yana samun kanshi a cikin wani yanayi na furgicewa da dimaucewa a ƙarshen rayuwarsa kuma su ne mutane daga cikin mutanen da suke tsoron mutuwa na tashin hankali me yasa bima qaddama taydihi sun riga sun gama samun yaqini ba su da rabo a wajen Allah sun riga sun gama samun yaqini cewa abubuwan da suka aikata ba yadda za a yi su gadar musu da farin ciki gobe kiyama shi yasa suke furgicewa da zaran an ambaci mutuwa duk da cewa kuma suna da yaqinin cewa za su mutu tunda ba wanda ya taba inkarin zai mutu baka isa ba shi yasa ko kafirai ba a ko wanda ba su imani ba cewa akai za amal ladina kafaru kafirai sun yi riya cewa ba za a tayar da su ba ba a ce za amal ladina kafaru Allah ya mutu ba wanda ya taba inkarin za a mutu mun bayyana to munanan ayyuka su suke yanke kyakkyawar alakar zuciya da kyautata ma mahalicin ta zato shi kuma mai aikata aikin alkhairi da zarar ajalinsa ya zo duniya ta zo ƙarshe sai ya rika hango sallolinsa sai ya rika hango tasbihinsa sai ya rika hango zumuncinsa sai ya rika hango sadakarsa sai ya rika hango karanta qur'aninsa sai ya rika hango dabbaka sunnarsa sai ya rika hango tarbiyyar da ya ma iyalinsa sai ya rika hango kaza 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 na alkhairi sai su bashi natsuwa su sa ya kyautata ma Allah zato ya Allah nayi ne domin neman yardarka kai kuma karimi ne mai karamci karamcinka ya isa ya lullube sabona da ayyukana na Aisha asha Allah ina kyautata maka zato sai ya kyautata ma Allah zato sai ya koma ga Allah cikin farin ciki saboda akwai receipt ko credit na ayyukan alkhairi amma aka san haka wanda ya munana ayyuka ya saba ma Allah to a ƙarshen rayuwarsa akwai wani tariya kamar ruwainin misali ka sanya kaset ko wani abu ka danna remote ya yi maka tariya ya dawo to fiye da haka idan mutum ya zo ƙarshen rayuwarsa akwai irin wannan tariyar da za a yi masa within short period a cikin ƙanƙanin lokaci shekara 70 din da yayi a duniya ko 80 kalam albasar kamar kibtawa da bismillah za a mai tariyar ta duka ya gani sai ya ƙara dimaucewa ya furgice saboda ya san abubuwan da ya aikata na aikin asha saboda wannan yanayin saboda wannan lokacin da yake jirana yake jiranka yake jiranki yake jiran mu yake jiran kowa ne misli hadha falyamal alamil dan wannan ne ake aiki ko na daga cikin dalilan yin aiki saboda a samu kyakkyawan ƙarshe domin a samu yardar Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya alakantar da samun yardarsa da aiki da ake aikatawa yardar ba ta yi daidai da ayyukanmu ba kuma za ta taɓa yin daidai ba rahama ce da tausayi tashi take lullube mu amma dai dan ba da foundation na samun rahamar shine abinda muke da shi na imani abinda muke da shi na alaka da Allah sannan abinda muke da shi na ayyukan alkhairi na yau da kullum mun fahimta waɗanda wannan su ne suke kawo a taka suke taimakawa wajen taka matakalar samun yardar Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambaci yaqini tabbas da babu makawa abin da yake jiran kowa sai ya ce mene Allah gafarta mana
إِنَّ
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mai isarwa ya dan aike daga Allah subhanahu wa ta'ala ka isar musu ka ba su bayani ko kuma duk wanda zai zo daga baya yayi wa'azi ya fadakar to kul innal mauta alladhi tafiruna minhu shi ma yayi wa'azi ya fadakar cewa lalle mutuwar da kowa yake kokarin kauce mata yake arcewa a guje din karta iso gare shi fa innahu mulaqikum wannan mutuwa wannan ajalin tabbas zai zo mutuwa za ta zo babu shakka babu kokonto idan baka so ka mutu to karka yadda ka halucci karka yadda ka zo duniya in dai ka zo duniya sunanka matacce ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم دول ني أقوي متوى الله سبحانه وتعالى يقول فإنه ملاقيكم هو شكا باب تابابا يقول وقوازي متو كل نفس ذائقة الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الله سبحانه وتعالى yace duk inda kuke kuje ku zauna duk inda kuka ga dama in ka ga dama ka shiga cikin kogo in ka ga dama ka shiga cikin tunnel wani rami in ka ga dama ka gina wani tsauni ka je ka zauna a ciki yudrikumul maut Allah bai ce za ku mutu ba mutuwar ce za ta zo ta same ku har malaman larabcin qur'ani suka ce wai meye bambanci tsakanin al-idrak da al-liqa anan Allah ya ce fa innahu mulaqikum a wancan ayar aina ma takunu yudrikumul maut al-idrak wadannan kalmomin guda biyu suna tabbatar da irin yadda mutuwa ta yi mana kofar rago don kowa rago ne a gaban jaruma mutuwa ko to mutuwa ta riga ta mana kofar rago al-idrak shine misali mutum yana nan ko kuma bari misali da anguwa misali mutum yana nan misali yana yola sai ya tashi ya tafi yana tafiya zai tafi Abuja kaga Abuja tana gaba to yana tafiya idan ajali ya zo to yudrikul maut mutuwa za ta iso gare shi za ta zo ta tarar da shi kaga yana inda yake ne mutuwar ta zo ko kuma ya hau kan wani tsauni ko wani waje ko wani daki shi kadai ya rufe yudrikul maut mutuwa za ta iso gare shi shi yasa duk tsaron mai tsaro duk tsaron da ake ba wani mai mulki ko mai jagoranci baka taba jin an bashi kariya daga mutuwa ba amma a daidai lokacin da yana inda ba a ba sauro ko kuda dama su shigo wajen akwai wata na'ura da za ta sauke sauron wata iska mara kyau an tace wani kaza amma dai a kare shi daga ya mutu ba a yi ba kuma ba za a yi ba liqa'ul maut ko mulaqatul maut mutuwa ai a haɗi da ita kuma wannan kalmar ma'anarta ma'ana wanda ya gudun mutuwa daga gabas yayi yamma zai je ya tarar da mutuwar a yamma idan daga yamma ya gudo ma mutuwar zai zo ya itta tarar da ita a gabas idan daga gabas yayi kudu zai je ya tarar da mutuwar ma'ana man farra ila al-maut fa innahu yafiru ila al-maut wala mahala duk wanda ya arce ya gudun ma mutuwa to ya gudun mata ne domin ya je kuma ya tarar da ita tana jiransa fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alim al-ghayb wa ash-shahada Allah subhanahu wa ta'ala yace bayan haka bayan mutuwar ta iso an mutu to ba haka nan za a tsaya ba turadduna ila alim al-ghayb wa ash-shahada za a mayar da ku zuwa ga masanin abinda yake a boye da abinda yake a sarari ma'ana wanda yake masanin ayyukan da kuka aikata gaba daya aikin da aka yi a Lagos aikin da aka yi a Abuja aikin da aka yi a Cairo aikin da aka yi a cikin dare da rana aikin da sai da aka bari kowa yayi bacci wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl da gabas da yamma a kudu da arewa duk inda aka yi Allah zai bada labarin wannan aiki fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun za a baka labarin ran da kazo wannan masallacin ka saurari tafsiri fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun da abinda ka saurara me ka aikata me a zuciyarka lokacin da kake saurara neman yardar Allah ne ko kawai azumi ne ya bugo ka kazo masallaci dinka ji sanyi mun fahimta a da ka ilmantu me ka aikata ka nemi yardar Allah abinda kake aikatawa a awa 24 dinka tun daga wayewar gari azhar la'asar magriba isha'i duka ta nadewa ake na danta ake kuma za a baje koli za a yi bayani walau anna idha mitna turitna la kana al-maut rahata kulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay ya hikima yake cewa da a ce idan muka mutu za a kyale mu to la kana al-maut rahata kulli hayyin da mutuwa ta zama hutu ga duk mai rai da kaji yanayi ya dumama ba dadi sai sai kace bari ni ta sai ka wuce a'a to amma ba a nan gizo ke saka ba akwai abin da yake jira walakinna idza mitna bu'ithna in muka mutu za a tayar da mu da kuma tayarwan ce kawai shike na wa nusalu ba'dahu an kulli shay'in akwai bayani da tambaya akan duk abin da ka aikata bawon Allah kafin ka aikata wani aiki ka tuna cewa gobe kiyama Allah zai maka hisabi akan wannan aikin in ka tuno da wannan to ka aikata ko ka bari ya rage naka amma ka tuno cewa akwai hisabi ka tuno cewa akwai lissafi ka tuno cewa akwai kididdiga ka tuno cewa za a tsayar da kai a gaban Allah kuma za ka yi bayanin abin da ka aikata wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura niqra kitabak kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ranan tashi alqiyama kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai tarar da littafinsa ko za a bijiro maka da cikinka da kai ha za ka ga littafinka za ka ga ayyukan da kai karami ko babba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba komai ko mun kankanta sa an kididdige ba a kididdige kawai din ayi littafi a wuce ba an kididdige ne din hisabin da za a yi gobe yasa yake da matukar muhimmanci mutum ya rika irin wannan tunanin ko da yaushe wannan yana taimaka masa wajen komawa ga Allah da yin taka tsantsan a cikin rayuwarsa ita dai mutuwa tabbas mutuwa na daga cikin manyan masifofi da suke jira bayi yasa Allah ya ce fa asabatkum musibatul maut masifa ce idan Allah ya taimaki bawa idan Allah ya taimaki bawa ya kasance ya aikata ayyukan alkhairi yayi abinda Allah yake so sai mutuwa ta zama masa rahama sai mutuwa ta zama masa jin kai sai mutuwa ta zama masa karin kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala idan bawa ya kasance kuma yayi aikin asha ya cika rayuwarsa da batsana da fitona fito da Allah to kar ya kuskure ya mutu dan abin da yake jiran sa bala'i ne kuma bai isa ya mutu ba bai isa ya hana kanshi mutuwa ba cewa kar ya kuskure ya mutu min nafilatul qaul sai an fada ne amma bai isa ya hana kanshi mutuwa ba mutuwa jarrabawa ce mutuwa babban karatu ne wanda in dai bai ishe ka wa'azi ba to yana da wahala mutum ya wa'azanci kuma da wani abu a rayuwarka ka ga masu kuɗi waɗanda inda ana siyar rayuwa da sun siya amma haka suna ji suna ganin suka bar duniya a rayuwarka ka ga masu mulki inda mulki yana hana mutuwa da sun yi amfani da mulkinsu wajen firgita mutuwa kartan a rayuwarka ka ga masu ilimi da tsoron Allah wanda kake kyautata musu zato inda tsoron Allah da ilimi yana hana mutuwa da basu mutu ba hasalima waye jagoran masu ilimi waye jagoran masu tsoron Allah وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت الله يتي بمسن ياما ونسن أدم كافنك كوبا ينك ويدا ومبا الله يتي أفإن مت كيما سو يم كيما مسعي أوجم كيما البرمة كيما درجة كيما مرتبة تند كموتو سيكم وني زائرايو ba zai yi ba falau kana ci duniya ta domo li wahidin la kana rasulullah hayyan wa baqiya haka alfazazi yake cewa ko da ace duniya za ta wanzu ga wani to da manzon rama sallama fiyayyen halitta wanda Allah yake kauna mai alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da an daga masa kafa da ya rayu amma ina sai da ya bar duniya a rayuwarka ka ga wani kwararre gwani a babin likitanci ka ga yanda yake ba yake ba da prescription da magunguna ya gano cuta kaza ya ce ga maganinta amma wata rana sai ka ga yana gargara mutuwa kuma ya bar duniya kai likita ina iliminka ina sanin dubbunka inna at-tabiba bi tibbihi wa dawa'i la yastati'u difa'a makruhin ata kace me hikima yake cewa inna at-tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi likita da likitancin sa da gwanancewar sa la yastati'u difa'a makruhin ata be isa ya kare makruhin wani abin kyama da yazo masa me abin kyama mutuwa be isa ba bai isa ba ya ci gaba da cewa malib tabibi yamutu bil da'i alladhi qad kana yubri'u jurhahu fi ma madha me yasa mi likita jiya da shekaran jiya shine yake warkar da wasu ta magungunan da yake bayarwa ma'ana warkarwa ma'ana ke bada magunguna domin a warke to me yasa kuma jiya ya bada ciwon shuga yau kuma kaji an ce likita wane ya rasu me yake sanadiyar ajalinsa a ce shuga ko kuma jiya da shekaran jiya yayi ma wani allurar malaria da typhoid kaji kuma ya rasu a ce me ya same shi ai masassarar malaria da typhoid a jiya da shekaran jiya ya bada kwayoyin da za a rika sha saboda blood pressure da BP da me sai kuma kaji an ce ya samu matsala ya zube an kwashe shi zuwa asibiti me matsalar ai jinin shi ne ya hau ha kai likita ina magungunan da kake ta ba mutane shine sai mai hikima ya kulle zance sai ya ce matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'a huwa malishtara al mudawi da likita wal mudawa da wanda ake masa maganin wallazi jalabar dawa'a da wanda yake importing din maganin ya shigo da shi da distributor mai rabawa da mai da mai da pharmacist din da mai siyar wanda mai kaza dukkansu sun mutu.
Qul innal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Tabbas.
A rayuwa jama'a an yi bayin Allah waɗanda suka aikata ayyukan alkhairi sai suka yi farar mutuwa, sun bar duniya amma cikin murmushi, sun bar duniya cikin natsuwa, sun bar duniya cikin salama da aminci saboda ayyukan da suka aikata na alkhairi. Ana ji, kunnuwa na ji, suna shaidawa, suna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, suna numfashin ƙarshe na barin duniya. Suna la ilaha illallah, suna tasbihi, suna ɗaga hannayensu. Wani haka hayasarsa ta sandare bayan ajali ya zo masa saboda tasbihi. Wani ya gama sauke Qur'ani, wani kaza. Akwai ɗaya daga cikin magabata, Abdullah bin Idris, ya zo ciwon ajali ya kama shi, sai ƴarsa tana hawaye, tana wahuzna bakin ciki, zai rufe ni, mahaifina zai bar duniya. Irin abubuwan da yadda ɗan adam zai yi na damuwa, ya ga masoyinsa mahaifi zai bar duniya. Sai ya kalle ta, ya ce, ina bai kamata ki bakin ciki ba, bai kamata ki shiga damuwa ba, ki ma mahaifinki farin ciki a nan ɗakin da ajalina zai zo, zan iya tuno sauka 4,000 ta Qur'ani. Ya ce, Allah karimi ne, Allah mai tausayi ne, ba na jin sauka ta 4,000 ta Qur'ani za ta tafi. Yana cikin wannan maganar sai shahada sai barin duniya. Bilal ibn Abi Rabah, ko? Bilal, masoyin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, ko masoyinmu Bilal, da ajalinsa ya zo, yana ji ‘ya’yansa da makusantansa suna cikin damuwa, sai ya ɗaga mayafi, sai yake cewa, ku daina baƙin ciki, ni cikin farin ciki nike, gobe zan haɗu da masoyana Muhammadan wa ashabahu, zan haɗu da masoyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abokanansa. Ko? Ka bi kisoshin magabata, ka bi yanayin yadda wata daga ci ajali ya zo musu. Wani ajali ya zo masa, ana ji, yana ku zauna ahlan wa sahlan, ku barka da zuwa, ana waigawa a ganin kowa, yana murmushi mala’ikun rahama. Wani kuma ajali ya zo masa, ana ba shi kalmar shahada yana wani ana ba shi kalmar shahada yana waka, wani ana ba shi kalmar shahada yana zage-zage, wani ana ba shi kalmar shahada yana uku a tara da kaza, ina da bashi a wajen wane bibiya ne ba. Sai sa jama'a, nasiha daga zuci, karka yadda ka saba da yin wani furuci na yau da kullum in ba furucin da Allah yake so yadda da shi ba. So da yawa abinda mutum ya saba aikatawa a rayuwarsa yana yin shi a ƙarshen rayuwarsa. Duk mutumin da ya saba tasbihi ko da yaushe zai yi wahala a ƙarshen rayuwarsa ba ga yana tasbihi ba. Duk mutumin da Qur'ani ya zama jini da tsoka a rayuwarsa za ka ga yana Qur'ani, ajali zai zo masa. Duk mutumin da ya saba ashar, ya saba batsa, ya saba baɗala, to shi ma a ƙarshen rayuwarsa zai wahala, ba ka ga ya yi wannan ba. Ko kuma abinda ake nufi da a ƙarshen rayuwar, ya kasance daga yi sai ya shiga wata mummunar jarabawa ta ciwo, ya shekara ɗaya yana ciwo haka har ba zai tuba har ajali ya zo masa. Saboda haka ka riƙa ƙoƙari kana furuci mai kyau, furucin da Allah da manzonsa suke so. Kila babu mamaki wannan shi ne furucinka na ƙarshe a rayuwa. Akwai waɗanda suka rasu jama'a suna waƙar Indiya, saboda abinda suka saba yi kenan, abinda zuciyarsu take samun ɗeba cewa kenan da shi. Na fata mun gane. So mutuwa tabbas ce, babu kokwanto, mutum ya yi ma kansa tanadi, mu tuno da hadithin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam hadithin bara bin azib hadisi mai motsa zuciya mai furgita tunani amma kuma ta wani bangare mai sanyaya zuciyar mai imani bara bin azib radiyallahu anhu yake cewa wata rana sirraka wani bawan Allah da rajulun min al-ansar ire sun mutanen Madina ajali ya zo masa akai masa sallah aka kai shi makabarta da aka kai shi makabarta ana kokarin haka rami kafin a gama sai manzon rahama sallama ya zauna da ya zauna sai sahabbai bayin Allah su mata suka zauna a gefan shi suka kewaye shi sai manzon rahama sallama ya dauki wani dan ice haka sai yana karcan kasa body language wanda yake nuna zuciyar ta cika da wani tunani yana takardin kasa yana takardin kasa sai dukar da kai sai daga kai sai ce isti'idu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari sai ya kara dukar da kai sai daga kai yace isti'idu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari da riwaya yace ko so biyu ko so uku manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bada labarin ajali idan ya zo mu mutum yace idan mutum mutum hadisin na da tsawo amma a takeice yace idan ajali ya zo mu mutumin arziki mutumin kirki bawan Allah mumini mala'iku idan suka tashi zuwa za su zo inda yake yarahum madda basarihi za zai ga mala'iku har karshen ganin sa mala'ikur rahama ana haka sai malakul maut mala'ika mai daukar rai shi kuma yazo tare da shi akwai wani hankacin ko wani tawul na daraja na girma da turare mai kanshi wanda ake sama mamaci zai zo da shi mala'ika sai ya kalli wannan bawa na Allah sai yace ayyatuhan nafsu tayyiba ukhruji ila rabb ila maghfiratin min Allah wa ridwan yake rai mai tsarki yake mai rai mai imani ki fito daga jikin wannan bawa na Allah ki je zuwa ga ubangijinki mai rahama mai gafara mai yarda da ki annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ran wannan bawan Allah ya fita kamar yadda ruwa yake dugowa misali daga kofi sulul cikin sauki Allah ka sanya ubar duniya haka daga nan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace yana fitowa da ran mala'ikun nan ko kif ba za su bar ran tare da mala'ikan ya yi tsawo ba yana fitowa za su ɗauki wannan ran su sanya shi a wannan tawul ɗin ko wannan ƙyallen mai daraja na aljanna sai a tafi da ran sama ana tafiya da rai duk inda aka bi a sararin samaniya gabas da yamma kudu da arewa sai ta cika da ƙanshi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyen turaren almisti da kuka sani bai kai wannan ƙarshe ba duk inda aka bi mala'iku za su rika cewa ran waye wannan wani bawan Allah ne aka zo da ran shi ke ƙanshi haka sai a ce fulanu ibn fulan sai a rika ambatan sunan shi da ya fi so a bayan kasa daga nan a je sama ta ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya za su yi murna da zuwan wannan ran sannan su raka wannan ran zuwa sama ta biyu sai su dawo haka haka har aje sama ta bakwai daga nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ku rubuta littafin bawana fil illiyin wa ma adraka ma illiyuna kitabun marqum wata daraja ce fiye da daraja fiye da daraja fiye da daraja wasu malaman tafsiri suka ce wani littafi ne green mai daraja kore na musamman na daraja da martaba Allah ya tanadar da shi a ƙarƙashin al'arshi wanda ake rubuta ayyukan manya-manyan bayi mutanen kirki a cikinsa daga nan kamar kiftawa da bismillah sai a umarci ran a dawo da ran cikin hanzari za a dawo da ran zuwa jikin mamacin lokacin ne ya faru an sa shi a kabari a daidai wannan lokacin a riwayar Jarir bin Abdul Hamid Rabbi yake cewa sai manzara masa sana yace sai mutane su fara shirin barin makabarta daidai wannan lokacin shine ya ci mamacin kuma yana jin karin takalminsu za su bar shi shi kadai duk wanda ka tafiyar da rayuwarka saboda ka dadada masa ba zai zauna da kai ba a lokacin ba wai ya zauna a ciki ba kuna tare ba a'a a waje ya jira na awa 5-10 yana waje ma to a lokacin ne za a yi tambayar kabari jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana da tsawo yace sai wasu mala'iku guda biyu sai mala'iku su zo su tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka sai yace rabbi Allah ya bada ansar tambaya cikakkiyar amsa ta gaskiya a tambaye shi waye meye addininka ya faɗa addini na musulunci a tambaye shi me zaka ce akan wannan bawa na Allah da Allah ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan sai yace manzo ne ya zo mana da gaskiya mun yi imani a wata riwaya sai a ce meye iliminka ma'ana meye ma'ana aikin da ka tafiranci da shi ta sanadiyar imaninka da sanin manzon tsira sallama sai ce na yi ruko da littafinka ya Allah na yi imani sai Allah ya ce sadaka abdi bawana yayi gaskiya jama'a daga wannan cewa bawana yayi gaskiya daga nan bawan Allah an riga an yi deleting din duniya a rayuwarsa kwata-kwata kuma bai santa ba ma'ana wahalarta kuncinta an buɗe new page me zai faru wannan ya zama matashiyarmu gobe in Allah ya kaimu sai mu karasa wannan hadisin muna roƙon Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe jama'a kar mu bari rana ta fito ta faɗi ba ta roƙi Allah kyakkyawan ƙarshe ba wallahi alazim babu wani firgicin da yake jiranka kamar kyakkyawan ƙarshe ko akasin haka kuma shine alhaddul fasil ma'ana abinda ka tanga mai rabewa tsakanin farin ciki da bakin ciki idan ka samu kyakkyawan ƙarshe ka samu yardar Allah babu kai babu kunci idan aka samu haka Allah ya kare mu ba mutum babu farin ciki kuma ya Allah ka kyautata ƙarshen mu nasaluka allahumma husnal khatima allahumma ihtim bisalihati a'malana اللهم اختم بالصالحات أعمالنا نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاف جورا برحمتك يا أرحم الراحمين الله كي لدى أيكم الله كي لدى أيكم الله كبامك يتعاون كرسي الله كتبت دمو أكن جسيا Allah karka zamiyar da zukatanmu da ƙafafunmu bayan shari'a ya Allah duk abin da zai ƙara mana kusanci gare ka ka ba mu ikon aikata shi ya Allah ka tsabtace zukatanmu ka tsabtace zukatanmu ka tsabtace tunaninmu da ƙwaƙwalenmu ya Allah ka ba mu ikon riko da gaskiya mu rayu kan gaskiya mu koma gare ka cikin gaskiya mu haɗu da kai akan gaskiya ranan gaskiya ya Allah ka kare mu daga firgicin kiyama ya Allah ka sanya mu daga cikin bayinka masu karfin littafin su da hannun dama Allah ka azurta mu da samun ceton manzonka sallallahu alaihi wasallam Allah da mu da iyayenmu da ƴaƴanmu da malamanmu da matanmu da ƴan uwanmu da abokan arziki ya Allah ka azurta mu da samun yardarka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin